écoutez RM Show sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an wuce lafiya. Har yanzu dai babaya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 2 ga watan Yulin shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an shirya wa ƴan sanda taron horaswa domin zaburar da su akan aikin su na kare haƙƙin bil'adama wanda ake zargin su da takawa a lokacin gudanar da ayyukan su. Masu ruwa da tsaki kuma a harkar siyasa Najeriya sun yi kira ga talakawan ƙasar da su koya wa ƴan siyasa hankali kada su bari a yi amfani da su wurin tada tarzoma. Kamar kowane ranar daren ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'albasi Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyin na zai kawo mana. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gwamnati ta zaman fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a yau Asabar, yayin da sojojin Rasha suka zafafa kai hare-hare a birnin Lysychansk. Rasha dai na auna wurin ne a daidai lokacin da sojojin ta ke ƙara dannawa a yankin mai masana'antu, wanda ya zama wurin da Rasha ta mai da hankali wajen kai hare-harenta a baya-bayan nan. Tun bayan da dakaranta suka kasa kwace birnin Kyiv bayan kaddamar da kai hare-hare a Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. An kashe mutane hudu yayin da wasu su uku kuma suka jakata sanadiyar lugudan wutar da aka yi a Izium da Chuhiv, gundumomi biyu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabacin kasar, a cewar Oleg Sinagubov, shugaban gundumar Kharkiv. Har ila yau rokokin Rasha sun kai hari a wasu gidajen zama a Slovyansk, inda suka kashe wata mata a lambanta suka kuma jikkata mai gidanta, a cewar wani makwabcinsu a wata hira da kamfanin dillancin labaran AFP. Sakonnin email da kiran waya daga masu auren jinsi daya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da ƴaƴansu, su suka cika ofishin babban lawyer Sidney Duncan ƴan sa'o'i bayan hukuncin kotun kolin Amurka na yin watsi da ƴancin zubar da ciki a kasar. Hukuncin da aka yanke a makon da ya gabata kai tsaye bai shafi hukuncin da aka yanke a shekarar 2015 ba, wanda ya bada damar auren jinsi daya. Amma Duncan ya ce matakin kashiri ne ga iyalan da iyayensu ƴan jinsi ɗaya ne da ke fargabar za a iya watsi da haƙoƙinsu kamar yadda aka yi da na masu neman zubar da ciki. A matakin kawar da ƴancin zubar da ciki na kusan shekara 50 a ƙasar, kotun kolin ta yanke hukuncin goyon bayan wata shari'a akan dokar jihar Mississippi da ta ce kundin tsarin mulkin Amurka bai kare haƙoƙin zubar da ciki ba. Matakin da ta yiwu ya kai ga haramta zubar da ciki a kusan rabin jihohin Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Raya Ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS ta lashe takobin kawar da ayyukan ta'addanci a yankin, da take jawabi wajen bude wani taron ECOWAS akan harkokin tsaro karo na 48 da aka yi a birnin Accra na Ghana. Shugabar ministocin kungiyar ECOWAS, Shirley Ayokor Botchway, ta ce akwai bukatar a samu haɗin kai don goyon bayan aiwatar da kudurorin ECOWAS na yaƙi da ta'addanci a yankin Yammacin Afirka, wato kudurorin shekarar 2020 zuwa 2024. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Madam Shirley Ayokor Botchway ta ja hankali zuwa ga ci gaba da samun hare-haren ta'addanci da zub da jini na masu tsatsauran ra'ayi a nahiyar.
I wish to draw attention to the continued recurrence of terrorist attacks and violent extremism in our region.
Ina son in jawo hankali ga ci gaba da hare-haren ƴan ta'adda da zub da jini da masu tsatsauran ra'ayi a nahiyar mu, musamman a kasashen sahun gaba na Burkina Faso, Mali, Niger da Nigeria, tare da karuwan yaduwar hare-hare ɗin wanda ke barazana ga kasashe na gaɓoɓin teku. Muna jajanta wa gwamnati da dangin waɗanda har-harin na 'yan ta'addan jinyar tsanaki a matsayin ƙungiya mun yi kir da Allah wadai da wannan farmaki tare da nuna goyin bayanmu akan tafarkin kawo ƙarshen wannan abin kyama akan haka muna buƙatar mu har-haɗa kayan aiki mu tallafa zancar da shirin ECOWAS na shekara ta 2020 zuwa 2024 na ɗaukar matakan kawar da ta'addanci kato kam a Najeriya da ta tabo maganar ci gaba da an ka samu wurin mayar da kasar Mali da Guinea da Burkina Faso kan tafarkin mulkin doka ta bayyana cewar tilas ne a dagi kan kokari na yin tsakani da ake ciki.
As we take note of the progress made to return Mali, Guinea and Burkina Faso to constitutional order, a lot still remains to be done.
A bisa la'akari da irin matsayi da kungiyar ECOWAS ta jajaga a kai tun farko a kan Mali da sauran kasashe da sun kai joyin mulkin, za a iya cewa kungiyar ECOWAS ta zubar da miyauta lashe. Tambayar da na yi wa Dr. Evad Ibrahim masanin sha'anin tsaro kenan.
Shin na ga an yi sabon nazari da lura kan irin matakun da aka dauka a farko, domin a farko an ce ba yadda su kawo nasu jadwal ko timetable da za su koma gwamnatin farin hula. Akwai alama cewa an ya sha kawo nasu kan da dai a yi a sasanta maganan a ga ina ita ECOWAS ta nufa.
A halin da yanzu kasar Ghana na shirin karɓan bakuncin zamar hukumar shugabannin kasashen ECOWAS a nan Accra ranar 3 ga watan Yulin shekara ta 2022 a Kempinski Gold Coast Hotel. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Gaskiya dai inda na
tsarin kwarata-kwaratan jama'a akan ayyuka.
To jama'a mun samu tangardar na'ura. A don haka bari mu shiga kai tsaye a cikin rahotannin mu. A yayin da ake zafafa ayyukan da za su kai ga gudanar da babban zaben shekarar 2023 a Najeriya, masu ruwa da tsakiya a Najeriya ciki har da matasa da mata da maza sun fara yin kira ga 'yan kasan da su wato su farka daga bacci da suke yi su daina barin 'yan siyasa suna ci gaba da amfani da su ta hanyoyin da ba su dace ba. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
To a gaskiya dai inda na tashi na ga ake siyasa fada wai dan kana APC ko kana PDP wannan ba shi bane, saboda yan siyasan kansu a haɗe yake, suna cin abinci ne a kwano daya, sai dai su bar mu matasa ko kuma sauran jama'a su ta fada a kansu da kuma sauran abubuwa.
Maryam Nyako kenan, matashiya daga Najeriya, da bayani a game da yadda ta fahimci yan siyasa a kasar. Tsohon dan majalisar tarayya kuma babban manomi daga jihar Jagawa, Honorable Faruk Adamu Aliyu, ya kira ga 'yan Najeriya da su koya wa 'yan siyasar kasar hankali.
Wato 'yan siyasa na Najeriya yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni ganna za a talaka. Kullum nakan faɗi wannan misali, in talakawa za su yi kansu adalci. A duba abin da ya faru a jihar Edo shekara 4 da suka wuce, dan takararmu na APC yana jam'iyyar PDP, dan takarar PDP yana APC. Aka yi wani juyin juya hali, aka zo dan takarar ta PDP da ba abin da muke akan sa ba, ya zo ya mana takara namun kuma da ya ce a jam'iyyar ya koma PDP ya kada mu. To amma dai abin da ke nufi, ya kamata mutane su gane cewa talakawa misali a matsayinmu na masu hannu da shuni ba mu rigima da juna. Wannan rigima akan talaka take, ku sai ta doke-doke akan shirme a zo da ƙarshe kuma mu a sama mu daidaita. To kullum ina kiran ya kamata talakawa su dinga koya mana hankali cewa kada faɗan mu na sama na masu hannu da shuni ya shafe su, amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan.
Hararbu Faruk ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da muryar Amurka a birnin tarayya Abuja.
To idan ana so siyasa nan ta gyaru, gyaran ba daga sama kada yake ba, talakan kansa sai ya gyara kansa, talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa in mutum ya zo da kuɗi a karɓi kuɗinsa, amma an tabbatar azzalumi ne kar a zaɓe shi, wannan shi ne zai kawo gyara.
A wani ɓangare kuwa, yayin sharhi kan babban zaben shekarar 2023 mai gabatowa, mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa wato Omoyele Sowore ƙarƙashin inuwar jam'iyyar AAC Barista Haruna Magashi ya ce
a lokaci ya yi da 'yan Najeriya za su nuna wa 'yan siyasa musamman 'yan takara da kuma manya-manyan shugabannin jam'iyyar jam'iyyun siyasa cewa an daina amfani da su domin a ba su dan kuɗi kalilan a sai musu makamai su zo su yi fada tsakanin su da junan su bayan su kuma asalin yan siyasan suna can suna zaune a tebur ɗaya suna shan ruwa suna shan shayi tare lokaci ne da yan Najeriya za su nuna cewa abin da yake makamin su yanzu shine katin zabe da kuma dangwale ƙuri'a
ita ma malama Fatima Hamza ta ce cancanta ya kamata yan Najeriya su rika bi wajen zaben shugabanni ba jam'iyya ba
kawai in mutun ya fito wanda ya dace ko a wace jam'iyya ce kawai a yi shi dan ni ba yanda da wannan gaba ɗayan ba sai ki ga an yi abin gaba ɗaya daga baya kuma sai ki gani sun dauko su ma su gangara daga wannan jam'iyyar su koma wannan jam'iyya kai kuma an barka a can wai kai kana cewa ka zabi jam'iyya to ya kamata mu duba wannan lamarin sannan kan ba mu yadda da wannan sama da kasan ba
malam Hamzat Lawal shugaban kungiyar Connected Development mi fafutukar sa ido kan ayyukan ci gaba na kasa ya ce
ga zabe na zuwa ina kiran jama'a musamman matasa na Najeriya ku tashi ku nima katin zaben ku
za iya cewa zuwa dai yanzu magoya bayan yan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyu kamar su APC PDP Labour Party NPP sun fara farfaganda tsakanin juna a game da tallata yan takarar da suke marawa baya lamarin da masana siyasa ke ganin wayarwa jama'a kai kan muhimmancin zaben waɗanda suka cancanta ita ce mafita Halima Abdullahi Umariya Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida malama Halima da wannan rahoto Har yau a Najeriya bisa ga yadda ake zargin jami'an tsaro na 'yan sanda akan take haƙƙin bil'adama a lokacin da suke gudanar da ayyukansu hakan ne ya zabura da masu ruwa da tsaki akan kare haƙƙin bil'adama daukar matakai da suke ganin ko kuma suke fatar zai sauya tunanin jami'an tsaron su kula da kare haƙƙin bil'adama wadda suke ta'ammuli da su a kullum yaumi ga Muhammad Nasir daga ƙarin bayani daga Sokoto
An jima ana zargin jami'an tsaro a Najeriya akan take haƙƙin bil'adama musamman jami'an 'yan sanda a lokacin da suke gudanar da ayyukansu kama daga kan waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa binciken su har gurfanar da su gaban kuliya ko a lokacin kwamitocin sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a akan ayyukan 'yan sanda da aka kafa sanadiyar zanga-zangar NSAS mutane da yawa sun bayyana irin take haƙƙi da suka fuskanta daga jami'an 'yan sanda Akan haka ne masu ruwa da tsaki akan kare haƙƙin bil'adama suka lura da cewa akwai buƙatar ci gaba da sauya tunanin jami'an tsaro musamman 'yan sanda akan buƙatar kare haƙƙin bil'adama a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Halilu Ahmad Tambari shine jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya mai kula da jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Su kasance suna aiki ba sun ci haƙƙin kowa ba. Su san cewa duk an haƙa mai laifi mai gaskiya ne sai lokacin da kotu ta tabbatar laifinsa.
A haujin lauyoyi waɗanda aka sani ke tsayawa jama'ar da ake tuhuma da aikata laifi ko kuma waɗanda suka shigar da ƙara suna ganin muddin ana son kyautata kare haƙƙin bil'adama a haujin jama'ar da ake tuhuma da aikata laifi. To akwai buƙatar hada hannu wuri daya tsakanin masu ta'ammuli da harkar shari'a kamar yadda barista Umar Aliyu ke cewa
aiki ne wanda dole sai kowa ya shigo ciki musamman waɗanda adda haƙƙi ga irin waɗannan ayyuka lauyoyi ma'aikatan human rights 'yan sanda da kuma civil societies domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a yi adireshin waɗannan matsaloli.
Kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel ya aminta akwai buƙatar ƙara ilmantar da jami'an 'yan sanda akan kare haƙƙin bil'adama domin kowane aiki yana da dokar gudanar da shi. Sai dai yana ganin cewa akwai buƙatar haɗa dukkanin jami'an tsaro wuri ɗaya a ilmantar da su.
Idan wancan jami'i yana da nasa tsarin ilmantarwa da wancan shi ma nasa tsarin ilmantarwar akwai bambanci. To duk lokacin da za a haɗu wuri guda a yi aiki wanda yake abin da ake so a samu da ƙarshen aikin na abu guda ne za ka ga an sami bambance-bambance wanda suke idan tun daga training an gyara wannan al'amari wannan bambance-bambance ba za su zo ba.
To ko yaya ake buƙatar jami'an tsaro su yi aiki don kare haƙƙin bil'adama? Halilu Ahmad Tambari yana mai cewa
world standard ya kasance suna yin aikin su yadda ya kamata nan muna so mu tabbatar da kowace yan ka cewa ga police station ce duk abin da ya kamata a ce akwai a police station akwai shi abubuwan bincike ne muna cikin abin da ya sa kuma rate tashi tsaye da taimakon irin su wannan foundation Max Asu foundation Clean Foundation mu tabbatar da dai cewa an samu environment wanda dan sanda zai zauna da natsuwa ya yi aiki
masu ruwa da tsaki na ganin cewa muddin za a yi aiki da dokokin kasa yadda ya kamata to yana da wuya a take haƙƙin kowane dan kasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto To yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar da shiri na gaba.
Wasu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi mun ƙarin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi. Wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas, ko ya ake haƙo shi? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Borno Najeriya. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar shine Alhatu Manjas Gobir Samaru bus stop Zaria jihar Kaduna Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama. Idan Ado Turaki Askira na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka mana Mustafa Nasir Batsari ya samu daga shugaban kungiyar dalalan mai na depo din mu na jihar Niger Najeriya Alhaji Adamu Ahmad Erana, wanda yace
man jirgin sama wani abu ne da ake samun sa a cikin mai shi kanshi, ko in ce a cikin crude. Crude oil din an haƙo shi ka san ana zuwa da shi refinery ne, an kai shi refinery a yi refining, a tace a samu petrol, a kuma tace shi a samu diesel, a kuma tace shi a samu kananzir, sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi.
Ok, to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan?
A duka a cikin crude ake samun shi, cikin crude ake samun shi, babu wani haƙo shi daban.
To meme bambancin shi da mai na mota?
A bambancin shi kenan, kaga shi yana da is lighter.
Ok, bai da nauyi.
Bai da nauyi, shi bai ma kai nauyin kananzir ba, tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi. Shi yasa ake ce mishi aviation fuel, ko kuma a ce mishi aeroplane kero. Daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation fuel
din. Wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir?
Daga cikin kananzir, wanda in an cire kananzir, to a cikin kananzir din in ana so a tace, kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama.
To shi ya tsarin sai da shi yake ga jirage, shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci?
Gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi, amma kamar multinational companies irin su Corn Oil, irin su AP, irin su Wando da sauransu. In ka lura zaka ga in ka tashi shiga jirgi zaka ga ɗan trucks din su kanana, sun ɗan je jikin jirgi da pipe din su suna refueling na jirage. To yawancin su sune ke amfani, suke sayan shi, suke saidawa kuma.
To shi a tsarin farashin shi yake kamar shi ma yadda ake saida mai wannan haka?
Farashin shi yadda ake saida mai haka su ma suke saya, kuma ya danganci lokaci. In ya yanke sai yadda ya kama, yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka saida.
To yanzu yana da tsada kuku arha?
Kai kuma yanzu arha ne yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan 150,000 daga nan zuwa Kano sai ka bada 60 ko 80 wata sa'a. To inda suna samun shi da sauki, dole shi kanshi jirgin abin ganshi flat din shi yayi sauki.
To mun kai yanzu kanka haka, idan kana so ka fara sai da man jirgi ya zaka yi?
Sai in koma NNPC in nemi yanda suke yi. Dole zaka koma NNPC ne ka nemi guidelines din su na saida man jirgi. To kaga kuma ba za ka saida man jirgi a filling station ba, sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport. To a sanan ne za su iya zuwa su yi requesting suna son lita kaza na man jirgi, sai ka dauka a mota ka kai ka je ka zuba musu, su biya ka kudin ka, kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kudin su. Sai dai kuna da wani shiri ne na daban, kuna da irin wannan interrelationship din, so sai su ce ka kawo musu, ka kai musu, bayan ka kai ko wani lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kuɗin su. Wannan kuma wani abu ne daban.
Kenan tsarin sai da shi yafi wangana ku wahala kenan?
A'a, ba zan iya cewa ba, tunda ban san yadda ake yin shi ba. Ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC, ka bi daki 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 haka kai ga yadda zaka zo ka iya sai da petrol. To su ma haka din ne, sai ka bi ta NNPC, ka bi ta GPR, duk ka bi dai wurare da yawa. A kaga ko gas shi ma dole sai ka bi ta NNPC ka nemi wannan, sannan ka dawo wurin DPR su baka lansin sauransu. Haka abin yake.
To amma yanzu kaman shi yana da hadarin kamawa da wuta kaman yanda fetur yake.
A'a, hadarin kamawa da wutan shi ai shine in dai jirgi ya hatsari.
Na'am.
Kai ka san in dai ya hatsari kaje an ce tankin nan ya fara daukan wuta, to ai kaga hatsarin shi duk daya ne da kowane petroleum product.
Na'am.
Ya fi kowane ma mai hatsari domin it is lighter.
Wato bai da nauyi.
Bai da nauyi, ya fi kowane daukan saurin kama wuta.
Na'am. To me yasa ake cewa man jirgi yayi karanci, kaga har babu ana
ma ba maganar ka kuma ya koma baya kenan. Man jirgi yayi karanci din ba a rufai ne.
Na'am.
In ba a rufai ne waje ake zuwa a so, yanzu ba ga diesel an ce yayi karanci ba. Din ba a rufai ne. Ana zuwa Rosha ne a so, Roshan kuma sun shiga wani yanayi tsakanin su da Ukraine, dama suke tura mana diesel din kuma babu yanzu. Baka ga yanzu diesel nawa ake sayar da diesel? Kusan 800. To man jirgi ma ban sani ba ko yana nan ya kai 800 ko bai kai ba ko ya wuce, Allahu alam, tunda ba yanayi ba gefe na bane, so ban san me suke ciki.
Sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance. Idan Malam Alhatu Manjas Gobir na tare da mu, ga kashi na biyu na ansar da wakilin muryar Amurka Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala, wanda zai dora daga inda ya yi ta zayyana kasashen da aka samu shugabanni matasa da cewa.
Akwai kasashe da dama irin waɗannan, sannan akwai kasar Costa Rica, ita ma an samu irin wannan. Wannan a Costa Rica shugaban kasar a wannan lokaci Labor Minister ne, ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci, amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2018, shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa. Sannan akwai Kosovo. Kasar Kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin Turai. Ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira Bijosa Osmani ta zamanto shugaban kasa, wanda ta hanyar zabe, ma'ana ta hanyar demokradiya aka zabe ta, ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa. Sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi, ma'ana Kim Jong-un na kasar North Korea. Idan mutane ba su manta ba, kasar North Korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu, an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945. To a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi, sabon babi na tarihin yakin cece-kuce. Amma da yawa malami suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece-kuce ba na siyasar duniya, a akwai inda aka gwabza, musamman a wani yanki da ya shafi Berlin na kasar Germany, an yi gumurzo kafin aka zo aka kwace wani yanki. Berlin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu, kasar England na da kasu, Faransa na da kasu, da sauran Russia da sauransu. So sannan a North Korea shekara 1950 zuwa shekara ta 1953, a nan ma manyan kasashen duniya kamar Russia da America sai da suka hada yan kasar yaki. A wannan yaki na yake kira Korean War, sai da kashe kusan mutane miliyan uku. Ka duba 1950s, haka su mutane miliyan uku, wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu, North Korea da South Korea. To shi Kim Jong-un din nan shi ne aka haife shi a 8 ga watan 1 na shekara ta 1983, sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012. Sannan ya gaji kakan shi banda uba, ya gaji akidu ne na kakan shi, domin kakan nashi shine Kim na biyu, Kim Sun na biyu. A lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar, wato ita wannan Koriya ta Arewa. Sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994. Sannan uban shi wannan din ya gada, sannan shi wancan kakan nasu shine sai ya zama, shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci. Sannan a wannan lokaci kuma ya dauko a gido ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake dauko a gido irin na kakan shi na maganan duk wanda yayi ai mishi misali da aka samu mutum ya saci kudin kasa ko sai a ci a harbe shi ko a race mutum to shi wannan ya debo irin wadannan a gido wani irin mulki ne wannan wato in kace an gada an gada haka kamar mulki ne irin na tsarin sarauta ko soja ne ko demokradiya ba abin da baba a ciki domin ƴaƴan su suna shiga sojoji kuma ba tsari ne irin na demokradiya da aka santa na Turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin so kamar yadda na faɗa Kim Sun din nan na biyu wanda shine kakan wannan Kim Jong-un din ka gane shi ya kafa kasar lokacin da suka rabe aka wannan yakin shi ya imagine a matsayin shugaban kasa na farko to sai zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to sai kuma wannan sai ya zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokradiya na Turai yamma kamar yadda aka fadi ba to bayan nan tun daga wancan lokaci kamar yadda na fada ya hau mulkin kasar shekara 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 har zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekar 10 yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san makarasar da project din kera makaman nuclear mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke gare
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Alhaji Adamu Ahmad Darana da mataimakin Professor Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustafa Nasir Batsari da wadda ta hada mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
to ga murtala kuma da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
a yau ne aka soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta mata ta bana a kasar Morocco inda yanzu haka mai masaukin baki wato Morocco din da ke gwabzawa da Burkina Faso a wasan farko ta bude gasar wannan ne karo na 14 na gasar amma kuma karon farko da ta kunshi kasashe 12 da za su fafata gasar a cikin rukuni uku da suka kunshi Morocco da Burkina Faso da Senegal da Uganda a rukunin A rukunin B ya kunshi kasashen Cameroon da Zambia da Tunisia da Togo yayin da kasashen Najeriya da Afrika ta Kudu da Burundi da Botswana za su fafata a rukunin C wannan ne kuma karon farko da za a fafata gasar tun daga shekara ta 2018 sakamakon soke gasar a shekara ta 2022 bayan barkewar annobar coronavirus Najeriya ce yake rike da kambin gasar da ta lashe a shekarar ta 2018 bayan da 'yan wasanta na Super Falcons suka yi nasarar doke takwarorinsu na kasar Afrika ta Kudu a wasan karshe ta gasar Najeriya ta fi kowa yawan lashe gasar ta mata ta cin kofin nahiyar Afrika bayan da ta sami nasarar daga kofin har sau tara a tarihi a gasar da ta gabata za ta kuma buga wasanta na farko na wannan gasar ta bana ne da babbar abokin adawar tata wato Afrika ta Kudu a ranar Litinin mai zuwa a nahiyar Turai kuma shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya bayyana bukatar sa na barin kungiyarsa da yake taka leda wato Manchester United ta Ingila yana mai fatar kungiyar za ta martaba bukatar tashi rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo mai shekaru 37 ya gabatar da wannan bukatar ne sakamakon muradin da yake yi na buga babbar gasar cin kofin zakarun Turai wanda United din ta kasa samun gurbin fafatawa United din ta karkare kakar wasannin da ta gabata ne a matsayin ta shida a teburin gasar Premier wanda hakan na nufin za ta fafata gasar Europa ne wadda Ronaldo baya bukatar bugawa ya koma kungiyar ne a bara daga Juventus ta kasar Italia akan kontragin shekaru 2 tare da zabin karin shekara 1 to amma duk da yake shine yafi kowa yawan zurawa kungiyar kwallo a kakar wasannin da ta gabata United din bata sami ingantaccen sakamako ba a kakar da ta gabata amma kun da ya gabata an yi tayaya tare da irin da ke danganta shi da komawa kungiyar Chelsea inda har wasu rahotanni suka bayyana cewa ya gana da sabon mamallakin kungiyar Todd Boehly a kasar Spain kuma sabon dan wasan Real Madrid da ta saya kwanan daga Chelsea ta Ingila Antonio Rudiger
To jama'a duka iya abin da zamu kawo muku kenan saboda karancin lokaci, sai gobe idan Allah kan zaji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin, da kuma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakuma ke rike cewa bu kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.